نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك أمها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقا ركينتي كنغرن بوشي أجهر بوشي a wannan yammaci na juma'a, yammaci mai albarka. Yau muna 7 ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1446, wanda kuma yake daidai da 7 ga watan 3 miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul mu'minun, wanda ajiya muna cikin tafsirin ayar da Allah subhanahu wataala ce huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'al qalilan ma tashkurun. Kafin mu shiga, akwai wanda ya rubuto tambaya game da ladanai da suke cewa a tashi ayi sahur ya halatta su yi haka ko bai halatta ba. Babu wani nassi da ya ce su ce a tashi a yi sahur ko kuma ya hana su. Abin da dai aka sani shi ne akwai kiran sallar farko, wanda aka shar'anta shi a sallar asuba, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan mutum ya ji kiran sallar farko ya ci gaba da cin abincinsa da shan abincinsa har sai ya ji kiran sallar Ibn Ummi Maktum, shi ne Abdullahi Ibn Ummi Maktum. Ya ce idan kuka ji kiran sallar Bilal, ku ci gaba da cin abinci ko ku sha abin da kuke so ku sha har sai ku ji kiran sallar Ibn Ummi Maktum. Aka ce saboda shi makaho ne, baya kiran sallah sai an tabbatar masa da alfijir ya kito. Wannan shi ne abin da aka sani cewa an halattawa mai mutum ya ci abinci har sai lokacin da alfijir ya keto. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Amma ya mutum zai tashi daga baccin, waye zai tashe shi? Wannan babu wani hukunci na shari'a a nan. Abin da dai aka sani, ko kuma abin da ya kamata a sani, shi ne kada a canza abin da shari'a ta zo da shi da wani abin da shi ba ta zo da shi ba. Maimakon a kira sallah, da zanto ba kiran sallar ake yi ba, wani abu daban ake yi. To wannan shi ne ba za a amince shi masa ba, a canza wani abu da shari'a ta zo da wani abu daban. Tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Amma dan mutum ya tayar da wasu, wannan kuma shi ta shafa, ba maganar halacci ko haramci, illa iyaka dai su 'yan unguwa in sun je yana damun su, su taka masa birki. Mace mai shayarwa tana jin tsoron kar wani abu ya samu ɗanta, sai ta sha ruwa. Zallar azumi za ta biya ko sai ta haɗa da ciyarwa? Da farko ya kamata a sani, mace mai ciki ko mai shayarwa al'asulu shi ne ta yi azumi. Kada mata masu ciki ko masu shayarwa su fitar da kansu daga masu yin azumi, su mayar da kansu kamar mace da take al'ada ko kuma wacce take ta haihu take biki, su ƙi yin azumi saboda wannan kawai. Wannan baya halatta. Kuma ba a taɓa cewa dan mace tana shayarwa kada ta yi azumi ba, ko dan mace tana da ciki kada ta yi azumi. Ba inda aka faɗa haka. Macen da aka ce kada ta yi azumi ita ce macen da take tana al'ada ko kuma tana biki, tana jinin biki. Wannan su ne aka ce kar su yi azumi. amma dan tana da ciki ko tana shayarwa al'asuli shine tayi azumi. To ana magana ne idan ya zanto ba za ta iya yi ba saboda wata larura ko larurar cikin ko kuma larurar shayarwar. Ita kuma wannan larura ba wai haka kawai da mace ta danji dan yar wahala kadan shikenan sai ta ce ai tana da ciki ba za ta aje azumi ba, a'a sai idan larurar ta kai matakin da za a iya cewa eh wannan ya kamata aje azumi, amma yar wahala kadan da za a iya jure mata wannan sai a hakura da ita ai azumin wa anta sumu khairul lakum, ce ku yi azumin shi yafi muku alkhairi. A da can a baya a sanunmu iyayenmu ba sa barin azumi dan kawai suna da juna biyu kuma suna wahalhalin da mata a yanzu ba sa yi, suna daka wasu suna ma ebo ruwa wasu suna zuwa gona in na kauye ne, amma wannan duka baya hana su su yi azumi. Amma yanzu saboda lalacewa wacce tana gida a kwance a daki tana cikin AC ko tana cikin fanka wai saboda tana juna biyu sai ta miƙe kafa ta ce ba za ta yi azumi ba, ai tana da juna biyu sai kuma ta shiga tambaya ta ciyar ne ko ta yi kaza, ba magana ciyarwa azumi zaki. Haka nan matar da take shayarwa ita ma dan kawai tana shayarwa ba za ta ce ba za ta yi azumi ba sai idan ya tabbata cewa azumin yana hana wato ta samu ruwan nono da danta zai sha, da sanda take azumi to yaron yakan jigata saboda babu abin da za ta bashi kuma ba ta da wata hanya da za ta mai mata wannan gurbin. Idan da akwai hanyar da za ta iya ba wa ɗan abin da zai sha har ta kai azuminta sai ta yi hakan, to wannan ita ce aka ce kar ta yi azumi. Amma haka kawai mata su riƙa rubuto tambayoyi suna son wai a gaya musu ciyarwa za su yi ko rama za su yi sai kun yi azumi, wanda duk ba ta yi ba sai ta biya. Me ya ma'anar hadisin da yake cewa man labisa thawba shuhratin fi dunya albasahu Allahu thawba madallatin yawm al-qiyama? Hadisi ne sahihi tabbatacce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sa tufafin shuhura a nan duniya to Allah zai sa masa tufafin kaskanci ranar gobe kiyama. Abinda ake nufi da tufafin shuhura shine ka riƙa yin wata shiga da kowa ya gani sai ya maida hankali zuwa gare ka, wato shifa da zaka riƙa nuna kanka kai daban kake da sauran mutane, ba ta da alaƙa da kyawawan kaya ko masu datti. Suna sauba shuhura tana iya zama kaya ne kyawawa amma kuma kaya ne waɗanda ba a saba ganin irin wannan shigar ba, kuma da zarar kai duk inda ka je ana sai ta binka da kallo kai kuma abin da kake so kenan, ka ja hankalin mutane a ce kai kadai kake da irin wannan, ko kuma ka yi shigar da take mara kyau dan kawai shi ma ka ja abin nan ka ja hankalin mutane, kamar samarin da tun zai saka riga mai hannu ɗaya ba hannu ɗaya kuma da dogon hannu, ko ya saka wando kafa ɗaya gajere kafa ɗaya dogo, ba don komai ba saboda kawai duk inda ya bi a riƙa bin shi da kallo ana mamakinsa ya zama daban, kaga ba wani abin sha'awa ba ne, amma dai kuma shi yana jin daɗin wannan shaharar da zai yi ana labarinsa. To wannan shaharar da mutum yake so ya jawo kansa ya nuna shi wani ne, shi daban ne, shi zai sa kuma Ubangiji ya kaskanta shi ranar gobe kiyama. So ba wai ana nufin sababbin kayayyaki ba, sabbin kayayyaki kowa yana sawa, saboda wannan ba shi ake nufi da sauba shuhura ba. Akwai a baya karatunmu da muka yi inda muka karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, Allah yake cewa Qurayshawa ko ba su san manzon nasu ba ne don haka sun kasa tantancewa da shi, shi yasa abinda ya gaya musu suka ƙi yadda don ba su san shi ba, wanda a cikin bayani muka ce sun san shi sarai, sun san gaskiyarsa, sun san amanarsa, sun san nagartarsa, saboda haka babu wani dalilin da zai sa su ƙaryata shi kuma. lokacin da muka zo wannan gaba sai nayi ishara zuwa ga cewa hadisin mutum daya wanda salsalarsa isnadin sa ya tabbata ta hanyar wayar malamai adalai waɗanda aka tantance ilimin su aka yadda da su har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama babu hujjar da zai sa kai ta baba akan sa ko kai tunanin watakila ƙarya ne nayi wannan ishara a daidai wannan ayar ban tsaya nayi dogon bayani ba saboda ba wannan ne mahallin ba amma dai malamai sun yi hujja da wannan ayar a daidai wannan wurin shi yasa ni ma nayi wannan tsokaci har na ce ba daidai bane wani ya fito yana cewa dan hadisi ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ka rantsi cewa annabi ya faɗa ba to wannan ta sa shi mai maganar yake ganin ko dai ban fahimce shi ba ko kuma a akwai wasu hujjoji da zai iya faɗa min wanda ban san su ba saboda haka yayi magana a kai dan ya ƙara fito da hujjojinsa to alal haƙiƙa tunda na ga maganarsa tun lokacin da na ga maganarsa ai ta daɗe galibi ba na son in yi magana a kan abu in ba munasaba ce ta zo ba wannan ma maganar da nake yi yanzu ganin haɗarin matsalar shi yasa nake magana a kanta duk matsalar da ta shafi maganganun manzon Allah hadisansa a bada wata ƙofa da wasu za su riƙa shakar iska suna ƙaryata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda wata ƙa'ida ta banza to dole ne a tsaya a yi magana a kanta ba don haka ba ba abin da zai sa in ɗauki wani lokaci ina magana a kan wannan an sani ɗabi'a ta wajen karatu kawai muke yi to amma idan abu ya zo wanda yake da muhimmancin sai an yi tsokaci aka yi ba laifi musamman ma idan ya zanto zai bar baya da ƙura wannan ba ƙura zai bar baya da ita ba gobara zai bar baya da ita saboda abin da zai taɓa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jawo wa mutane tantama akan maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama babu shakka ba abu ne ƙanƙani ba tun lokacin da yayi maganar na san wannan maganar da yayi ta kwanan nan ita ce ta sashe waccan maganar maganar cewa nusus ana raba su zuwa ga mutawatir da ahad da kuma alqati da azzanni wannan karatu ne wanda duk wani wanda yake kamar yadda shi ma ya faɗa ƙaramin ɗalibin ilimi ya san wannan na tabbata kuma baya shakkar cewa zai sani cikin ɗaliban ilimin saboda haka ni ma na san wannan mun karanta shi mun karantar da shi na fi sama da shekara 20 ina karantar da wannan abin da yake faɗa ɗalibaina da nake karantarwa duk sun sani saboda haka ba sabon ilimi ba ne kuma na tabbata dukkan wani wanda yake karatu na addinin musulunci idan sa ya buɗe duk maganganun da ya yi ba wani sabo a ciki illa iyaka dai wasu jahilai ko wasu batattu ko wasu kidimammu can su dinga zanin kamar an zo da wani sabon ilimi amma maganar raba nusus musamman abin da ya shafi al-akhbar zuwa ga al-mutawatir da al-ahad wannan wani abu ne wanda an ma kutso da shi cikin ilimin hadisi da tun muna aji ɗaya a karatu aka yi wannan karatun saboda haka an kutsa shi an sa shi cikin ilimin hadisi duk da baya ciki kamar yadda Ibn Salah ya yi ishara ko shi kansa al-Khatib al-Baghdadi wanda shi ne farkon wanda ya fara saka mabahis na tawatur a cikin ulumul hadis maganarsa tana nuna cewa baya daga cikin abinda malaman hadisi suka ɗauka da muhimmanci har suka shigar da shi cikin babin ilimin mukansu don haka Ibn Salah da ya kawo sai da ya sarraha wannan a cikin littafinsa ma'rifatu anwa'u ilmi al-hadis wanda aka fi sani da muqaddimat Ibn Salah saboda haka abu ne wanda yake ma'ruf sananne sai dai abinda ya kamata ƴan uwa musulmi su sani shine wannan kashe-kashen abu a ce ya tabbata amma ya yufidu dhanna ko ya yufidu al-yaqin wato ka tantance abu tsakanin wanda yake bada fa'ida na zan da wanda yake bada fa'ida na yaqini wannan saboda mutawatiri ne an harbuto shi ta hanyar ganganku wato jama'a an jama'a har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma daidaiku ne suka ruwaito mutun ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ba su kai adadin da za a kira abin tawatir ba don haka wannan shine yufidul wannan yana fi ifadatul ilm wannan yana ifadatul dhann wannan wani abu ne wanda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a san wannan rabe raben ba haka nan lokacin khilafar rashida al-khulafa'ur rashidun ba a san wannan ba lokacin sahabbai tabi'ai atba'ut tabi'in har ma lokacin a'immatul huda ba su san wannan kashe-kashen ba na karkasa nusus a ce wannan yana nuna tabbas wannan kuma akwai zato asalin waɗanda suka shigo da shi sun shigo da shi ne da wata manufa sun shigo da shi ne da wata manufa kuma manufar ba mai kyau ba manufar da za ta ja a yi watsi da kaso mafi yawa na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙi aiki da su ko dai a babin aƙida ko kuma ma har a babin shari'a ɗin kuma a ba ma wasu ƙofar da za su yi inkarin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko dai al-inkarul kulli ko al-inkarul juz'i to kuma wannan kashe-kashen ya haifar da haka ɗin kusan duk waɗanda suka rika sukan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suna kwasar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sai suna watsar da su sun rike wannan kashe-kashen kasa abin gida biyu sun rike shi za mu ga mu'tazila ko umuman al-jahmiya cikin su mu'tazila da al-ashaira da al-maturidiyya duk sun rike wannan wajen watsi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam al-ahad a babin aqida saboda sun ce al-ahad la tufidu illa adh-dhann la tufidu al-yaqin saboda haka shi ita kuma aqida wani abu ne da ake son tabbaci amma idan akwai ihtimal akwai yiwuwar a iya cewa abin nan ba gaskiya bane to bai kamata a sashi a babin aqida ba kawo wannan ka'idar ta ba su dama suka zubar da dukkan nusus da suka zo a babin aqida idan dai har a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke kai ba ma iya nan ba hatta shi kansa alqur'anin da yake maganar cewa thubutuhu thubutan qat'iyan ya tabbata ne ta hanyar alqat' wato hatta shi alqur'anin masu wannan ka'idar ba su bashi ba tunda suna da abinda ake kira da qat'iyyu thubut da kuma qat'iyyu dilala akwai alqat'iyyatu fi thubut akwai kuma alqat'iyyatu fi dilala ya zamana abun haka ya tabbata babu wani ko ihtimal kowane iri babu laysa fi ihtimal kowane iri babu wani abinda zaka iya cewa akwai yiwuwar wani yayi kuskure sannan kuma ya zamana ma'anar da take yake nunawa ita ma babu wani ihtimali a ciki to ta wannan babin ne sai yasa alqur'ani shi kansa sai suka ce alqur'ani nususul kitabi was sunna suka hada su gaba daya suka ce dalilun ne lafzi dilalatuha dilalatu dilala ce lafziya saboda haka dilala lafziya kuma ba za ta zama qat'iyatu thubut ba har sai ta wuce wasu wato abin nan wasu shamakai da suka sanya guda goma wanda Abubakar Ar-Razi Ibn al-Khatib ya ambace su a cikin littafinsa mai suna Muhassalu Afkar al-Mutaqaddimin wal-Mutaakhirin a ciki ya faɗi wasu abubuwa guda goma wanda gina su yake kiran su kanunin ta'wil cewa sai lafazin alqur'ani ya cika waɗannan ka'idojin sannan zai zama hujja qat'iyya daga ciki ya zamana in dai lafazi ne da aka ruwaito sai ya zama an samu ismatul ruwat sai an samu sihhatul i'rab wat tasrif sai an samu abin da ya shafi adam wujudil al-ishtirak wal majaz wan naql wan nasakh wat taqdim wat ta'khir wal idmar wa adam al-mu'arid al-aqli duk waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda bayanin su yana dan wahala a iya ganewa da sauki, amma duk mai karatu ya san cewa waɗannan abubuwa da aka saka wata wani wegi ne aka sa wa shi alqur'ani, dan a ce shi kansa alqur'ani ba zai iya tabbatar da aqida ba sai idan ya zo da wata ma'ana guda ɗaya wacce ba za ta iya daukar ta biyu ba. Saboda haka shi kansa alqur'ani duk da sun tabbatar da cewa qat'iyyus subut ne, amma suna shakkar ayoyi da dama su ce qat'iyyud dilala ne, dan me dan abai da mutane zuwa ga tunani na hankali kadai, ya zamana da tunanin hankali kawai za a tabbatar da sifofin Allah, abinda duk ya saba wa hankali, hankalin mai tunanin, to ba zai zama sifa ta Ubangiji subhanahu wataala ba. Saboda haka suka yi watsi da sifofin Allah da dama, cewa sun tabbata ne da nusus waɗanda suke koda sun kasance qat'iyyud dilala ne, qat'iyyus subut ne, ba qat'a zama qat'iyyud dilala ba. Kaga ashe shi wannan makamin an yi amfani da shi hatta wajen ture ayoyi da dama na alqur'ani, ba wai hadisai kadai ba, dan kada mutane su ce cewa kawai a iya hadisai barnar abin take, hatta a cikin alqur'ani, nassoshin alqur'ani da dama sun yi tawilin su ba su iya tabbatar da zahirin abin da suke nunawa ba. Wannan idan mutum ya duba littafin As-Sawa'iqul Mursala na Ibn al-Qayyim, ya kira wannan da suna at-Tagut, ina ji shine ma farko ya fara kawowa Tagutul Awwal, ya kira wannan ka'idar tasu da sunan Tagut, saboda amfani da ake yi da ita wajen a rushe maganganun Allah da manzansa. Saboda haka lokacin da nake magana ta ba wai ban san da wannan ba, sai dai shi wannan abin da shi yanzu yake faɗa ni shine ban yarda da shi ba ai. Saboda haka kaga ya zama abin da ake cewa al-ihtijaj bi mahallin niza' al-musadara 'ala al-matlub, kazo kana ma mutum hujja da abin da shi yanayi wannan abin yake suka. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika manzanninsa ɗaiɗai ku zuwa ga mutane daban-daban su kirawo su zuwa ga musulunci, ba tare da ya duba cewa mutum ɗaya ba zai iya tabbatar da magana ba, saboda akwai wuri ya kuskure. Annabi ya aika Mu'adh ibn Jabal, ya aika Ali ibn Abi Talib, ya aika Abu Musa al-Ash'ari, ya aika mutane da dama wanda suka fita suka yi da'awa zuwa ga musulunci. Hadisin Mu'adh ibn Jabal mashhur yana cikin sahihaini da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa Yaman, yace falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Shahadatu an la ilaha illa Allah ita ce qulul war aqida. Mutum ɗaya ne Annabi yace ka je farkon abin da zaka gaya musu shine maganar tauhidi, a wani lafazin falyuwahhidullah, ka gaya musu su kadaita Allah. To kaga abin da ya shafi tauhidi da abin da ya shafi tabbatar da arkan na musulunci gaba ɗaya, wanda duk suna cikin babin da ba za su tabbata ba sai da abin da yake qat'i ne, Annabi sallallahu alaihi wasallama bai shayin ya aika mutum ɗaya ba. Haka nan ya aika manzanninsa da wasiƙu zuwa ga sarakunan, manya-manyan sarakuna na ƙasashe a lokacinsa, zuwa ga su abin nan al-Muqawqis, zuwa ga Herakl azimin Rum, zuwa ga Najashi na Habasha, zuwa ga mutane da dama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika, mutane ɗaya-ɗaya ya ringa aikawa. Ba wanda ya yi da'awar cewa hujja ba za ta tsaya masa da mutum ɗaya ba, cewa sai an samu gangan ko sai an samu tari sai an samu jama'a sannan hujja za ta tsaya. Haka nan a lokacin sahabbai sun fita sun yi da'awa ɗaiɗai kunsu. A lokacin Sayyidina Umar ya ta aika sahabbai zuwa ƙasashe daban-daban, ya tura wasu Sham, ya tura wasu Iraq, su je su isar da musulunci su karantar da addini. Babu wanda ya taɓa cewa da'awarsu a matsayinsu na mutane ɗaiɗaiku ba za su zama hujja ba, ko kuma a'a wani zai iya ƙaryatawa, ko wani ba zai iya rantsewa cewa abinda suke faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya aiko su da shi ba. Saboda haka wanda zai karanta sirar Annabi da sirar Khulafa'ur Rashidin da sirar sahabban Annabi umuman zai ga cewa wannan ka'idar babu ita. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya gaya ma wani hadisi baya tantama akan abin da yake gaya masa, dan ya san cewa ba sa yi wa juna ƙarya. Haka Al-Bara ibn Azib yake faɗa, haka Abu Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri da Anas ibn Malik ce ma kullu ma haddathnakum an rasulillahi sami'nahu min ba'dahu sami'nahu wa ba'dahu lam nasma' walakin yuhaddithu ba'duna ba'dan ولا يكذب بعضنا بعضا ba duka abin da muke ga ya muku cewa annabi ya fada daga gurin sa muka ji kai tsaye ba sai dai sashin mu yana ba mu labarin abin da annabi ya ji annabi ya fada to da mun ji mu ma sai mu dauka mu isar dan mun san cewa sashin mu ba yi wa sashi ƙarya ba ma yi wa junan mu ƙarya ashe kaga abin da ake bukata shine a samu adalatul ruwat wanda za su ruwaito magana su zama adalai ne su zama masu gaskiya ne masu amana ne ba ma shakka akan gaskiyar daidaikun sahabbai ko jama'a su gaba daya ba ma shakka cewa Abu Huraira abinda yake rawaito man daga Annabi gaskiya yake rawaitowa ba ma shakkar abinda Aisha radiyallahu anha ta rawaito daga Annabi gaskiya take fada ba ba ma shakkar Ibnu Umar ba ma shakkar Abu Sa'id al-Khudri ba ma shakkar Jabir ابن عبد الله cewa ba za su yi wa annabi ƙarya da gangan ba ballantana kuma abubakar da umar da usman da ali ba ɗaya da muke shakka to haka nan duka wanda ya karanta tarihin ilimi na hadisi yadda ake ruwaito hadisi ya san akwai waɗanda a tarihin su ba za ka taɓa tuhumar su da ƙarya ba ba ma tuhumar malik ibnu anas da ƙarya ba ma tuhumar shu'ba ibnu al-hajjaj ba ma tuhumar yahya ibnu ابن سعيد القطان بما تهمر عبد الرحمن ابن مهدي بما تهمر سفيان ابن عيينة بما تهمر أبو زرعة الرازي كو أبو حاتم كو الإمام البخاري كو ترمزي كو ابن ماجة لسورة موت أن إما بما تهمر شيء وزاسي وأنا بكالي هذا جنجا با وانا بكي تهما من سنب زاسي وأنا بكالي هذا جنجا سنة سنة to kuma abinda muke cewa shine dukan wani abu da aka ruwaito shi da salsala sahihiya ingantacciya waɗannan mutanen suka ruwaito babu wata illa da aka samu ta cewa an gane wani yayi kuskure kaza ba a samu wannan ba kawai haka kawai wai mutun ya ce ai ba zai yarda cewa annabi ya faɗa ba ko ba zai rantsi cewa annabi ya faɗa ba dan me ba za ka rantsi ba ni zan rantsi ni zan rantsi maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نا تبتا كوما انن زاكو رنتسي cewa annabi ya fadi wannan duk da cewa khabar ne garib hadisi ne da hanyar sa guda ce umar ibn al-khattab shi ruwaito shi alqama ibn waqqas shi ruwaito shi daga umar muhammad ibn ibrahim at-tarmi shi ruwaito shi daga alqama yahya ibn sa'id al-ansari shi ruwaito shi daga ibrahim daga nan ne kuma ya shiga yaduwa amma wannan silsila ita kadai ce duk wata silsila da ba wannan bata inganta ba amma za mu rantse maka da Allah cewa annabi ya faɗa ko ba za mu yi kafara ba saboda haka cewa wai alqur'ani ne kadai za a rantse annabi ya faɗa wannan magana ce da ba wanda ya taba takaita wannan akan alqur'ani littafin a cikin littafin siyanatu sahih muslim na ibn salah ya hikaito daga abul maali abdurrahman ibn abdul malik ibn abdul malik ibn abdullah al-juwayni yana cewa da mutun zai rantsuwa da saki cewa duk abin da yake cikin sahihai ne annabi ya faɗa ya ce to matarsa tana nan bata suku ba babu wani kafara a kansa kuma wannan abul ma'ali yana daga cikin asatinul usul usulul fiqh din da ake magana a kansa yana daga cikin manyan shirye mai littafin al-burhan fi usulul fiqh shi yake faɗar wannan shi duk abin da yake cikin sahihai ne inda mutum zai rantsi da cewa matarsa ta saku in dai ba annabi ne ya faɗa ba ya ce tana nan matarsa kuma ba abinda zai yi na kafara malamai sun yi kai ta wannan maganar kuma wanda ya yi masa inkari idan ma akwai wanda suka yi masa inkari wataƙila ma inkarin da suka yi masa cewa ba zai yi kafara ba suka ce ko da ba ijma'i don shi yana magana ne cewa al-umma talaqqat bil qabul al'umma sun karbi wannan littattafai da abin da yake cikin su har dubi biyu tun daga lokacin da aka wallafa su har zuwa lokacin da ake magana al'umma sun karbi abin har dubi biyu to al'ummar kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ba za su hadu akan bata ba Allah ya tsare wannan al'umma la tajtami ummati ala dalala ba su hadu akan bata ba duk abin da yake kuskure ne ba gaskiya bane ko ba daidai bane ko a ko akwai abin da ba haka yake bane Allah baya barin al'umma ta yi ta tafiya tana bautar Allah da shi ai addinin Allah addini ne wa addinin da annabi ya zo da shi addini ne wanda zai zarce har zuwa tashi alkiyama saboda haka ba addini ne za a yi masa irin wannan wasan ba ka zo ka dubi mafi yawan ruwayoyi na annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce ai ba a da tabbas akan su sannan wani abin da ba a fahimta ba shi kansa mustalah din al-dhannu da al-ilmu din da suke magana galibi masu magana da masu amfani da wannan dan su soki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko su yi watsi da wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko a buɗa ma wasu kofa su zubar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama galibi ba su fahimci me ake nufi da al-dhannu din ba shi abinda yawanci suke dauka al-dhannu ana nufin abinda ake tababa abinda ake tababa wannan ashak ake ce masa ba al-dhann ba su abinda suke nufi da adhann shine abinda yake adhannul ghalib ko adhannur rajih abu ne wanda yana da ihtimali guda biyu amma yafi karfi a guda daya wato kana iya cewa 90 cikin 100 baka da wani abu na kokonto 90 cikin 100 ko 80 ko 70 amma ash-shak shine wanda yake mutasawi tarafai ba ka da tabbas ko an yi ko ba a yi ba ka da tabbas shine shakka to su da suke fada zan ba wai suna kore abin bane ba suna cewa ba za a tabbatar da abin bane suna cewa karfin tabbatar sa bata kai karfin tabbatar mutawatir ba abinda kawai suke fada kenan wanda kuma kowa ya sani cewa duka wani labari da za a bayar da wani zai bayar ba dole ne kowane labari aka bayar ya zama ƙarya ba kuma dole ne kowane labari ya zama gaskiya ba zai iya zama gaskiya idan waɗanda suka bada labarin ko wanda ya bada labarin ya sifantu da sifar wanda za a gaskata shi zai zama ba gaskiya ba idan aka samu abin da yake nuna cewa ba gaskiya ba ne ko shi a cikin maganarsa ya kawo maganar Ibn Subki Jam'ul Jawami' cewa ya ce khabarul wahid la yufidu dhanna illa bi qarina to mecece qarinar mu abinda muke cewa qarinar ita ce sifofin su waɗanda suka rawaito hadisi sifofin su na tsoron Allah da aka san su da shi da gaskiya da aka san su da ita da wara'u tsantseni da aka san su da shi da ilimin da aka san su da shi yanzu idan hadisi imamu malik ya ruwaito daga nafi'u daga abdullahi dan umar inji malamai suna cewa kamar ka bude labule ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka kamar ka daga labule ne sai kaga annabi ya gaya maka idan aka samu wannan silsilar zahabiyya malik annafi' ibn umar ko malik al-abi zinad an al-a'rash an abi huraira silsila ce zahabiya saboda duka waɗannan ba wanda muke tuhumar la ta fuskar addininsa ko ta fuskar gaskiyarsa ko ta fuskar iliminsa ba wanda muke tuhuma to wannan su ne ƙarina ɗin da muka tabbatar da cewa lalle annabi ya faɗi wannan magana lalle annabi ya faɗi wannan magana kuma babu wanda zai ji wannan sai wanda ya san su wane ne waɗannan mutanen galibi waɗanda suke kawo waɗannan tababar ba su san su ba ba su san su ba da sun san su sun san kuma irin yadda malaman hadisi suka yi bin kokkofi wajen tantance ruwaya da ba za su faɗi waɗannan maganganu ba Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin littafinsa al-jawab as-sahih liman baddala din al-masih a mujalladi na 6 481 yake cewa wa qad yu'lamu sidqul khabari al-wahidi بأنواع من الدلائل تدل على صدقه labarin da mutun ɗaya zai kawo zaka iya tabbatar da cewa gaskiya ne saboda wasu dalilai da suke nuna gaskiyar sa wa yu'lamu sidqu khabar alwahid biqara'in taqtarinu bi khabarihi yu'lamu biha sidquhu za a ga alamomi wanda za su hadu da labarin da za a san cewa gaskiya yake fada wa tilka dalail wal qara'in qad takunu sifatin fil mukhbir suna iya zama sifofi ne a tare da shi mai bada labarin min ilmihi wa dinihi wa tahrihi lis-sidq ya zama ne ilimin sa da addinin sa da yadda yake kirdadan gaskiya bi haythu yu'lamu qat'an annahu la yata'ammalu al-kadhib ta yadda zaka gane cewa tabbas wannan ba zai yi wa annabi ƙarya da gangan ba kama ya'lamu ulama'u al-hadisi qat'an anna ibn umar wa aisha wa aba sa'id wa jabir ibn abdullah wa amsaluhum lam yakunu yata'ammaluna al-kadhiba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce yace kamar yanda malaman hadisi kaga anan sai ya faɗi malaman hadisi saboda malaman usulu ma kasu kawo kansu anan malaman hadisi wanda yake yayi nisa da harkar dawainiya da ilimin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi baba abu mamaki bane kawai ya duba ya ce Abu Huraira ƙarya yake kun san akwai wanda suka ƙaryata Abu Huraira suka ƙaryata Aisha suka ƙaryata Abu Sa'id al-Khudri yana magana ne akan malaman hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tabbas su sun san cewa Ibn Umar Aisha Abu Sa'id Al-Khudri Jabir dan Abdullah da ire-iren su lam yakunu yata'ammaduna al-kadhiba ala rasulillah basu zanto wadanda suke wa annabi ƙarya da gangan ba fadlan an Abi Bakar ballantana Abu Bakar da Umar wa Uthman wa Ali wa Ibn Mas'ud wa Ubay ibn Ka'ab wa Mu'adh ibn Jabal wa amsalihim ballantana wadannan manya-manyan malaman bal ya'lamuna yaqinan suna da tabbaci ka gani ce yaqinan suna da tabbaci anna thauri shine sufyan ibn sa'id al-thauri wa malik shine malik ibn anas wa shu'ba shine shu'ba ibn al-hajjaj wa yahya ibn sa'id shine yahya ibn sa'id al-qattan wa abdurrahman ibn mahdi wa ahmad ibn hanbal wal bukhari wa aba zur'a wa aba dawud wa amsaluhum la yata'ammaluna al-kadhiba fi al-hadith wadannan malaman hadisi suna da tabbaci cewa ba sa yi wa annabi ƙarya da gangan haka nan a cikin majmu'ul fatawa juz'in sa na farko shafi na 251 yake cewa walakin jumhuru mutunil sahihaini muttafaqun alaiha baina a'immatil hadith da dama mafi yawan hadisan da suka zo a cikin bukhari da muslim malaman hadisi manya-manya sun yi ittifaqi akan su talaqawha bil qabul sun karbe su hannu biyu wa ajma'u alaiha sun yi ijma'i akan hadisan nan da suke cikin su wa hum ya'lamuna ilman qat'iyan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalaha suna da tabbas suna da tabbaci cewa annabi ya faɗa abinda yake cewa ba za ka iya cewa annabi ya faɗa ba idan ibnu tayyib suna da tabbaci cewa annabi ya faɗa saboda haka yake cewa wali hadha kana sahih anna khabar al-wahid magana ingantacciya ba waccan maganar ta cewa kowane khabar al-wahid ka gani ka aje shi ba a'a khabarul wahid kan yufidu al-ilma zai iya baka fa'ida ta cewa tabbas annabi ya faɗa shine al-ilm al-ilm al-yaqini idha ihtaffat bihi qara'in tufidu al-ilma idan ya samu wasu alamomi da suke tabbatar da ilimin tabbatar da wannan yaqinin su ne waɗannan abinda muka faɗa na sifar su waɗanda suka bada labarin wa ala hadha fa kathirun min mutunis sahihaini mutawatirul lafz inda ahli al-ilm bil hadith da dama daga cikin matanunnukan da suke cikin sahihaini mutawatiri ne ta fuskar lafazi a gurin masana ilimin hadisi kaga yana kayyade abin a gurin masana ilimin hadisi saboda shi abin nan ifadar al-ilmu din shi kansa yadda suka yi sabani hal yufidu al-ilm ad-daruri ko al-ilm an-nazari ibn salah yace yufidu al-ilm an-nazari ilm an-nazari shine ba za ka samu wannan tabbaci a zuciyarka ba sai ta hanyar bincike sai ta hanyar bincike ka karanta ka duba ka san me kake bincikawa sannan za ka samu wannan yaqinin amma da yawa za mu iya ganin waɗanda za a gaya wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ƙaryata ko a jikinsu kuma a ci gaba da mu'amala da su a matsayin masu hankali shi kuma al-ilmu ad-daruri idan ka ƙaryata shi mutane za su yi maka kallon mahaukaci ne suna misalin sada as-sama'u fawqana wal ardu tahtana sama a saman mu take ƙasa a ƙasan mu take wannan ko an baka dalili ko ba a baka dalili ba dole ka yadda gaskiya ne sama tana sama ƙasa tana ƙasa idan yau da wani zai ce shi ba zai yadda sama tana sama ƙasa tana ƙasa ba sai an bashi dalili mutane su ce wani ya haukace yana naira ce a bashi dalilin da yake nuna ƙasa tana ƙasa sama tana sama saboda wannan ilmu ne daruri ya tarru al-insan ila tasdiqihi amma shi al-ilmu an-nazari shine abinda ba za ka same shi ba haka kawai sai idan kana karatu sai in kana bincike sai kana da ahliyatun nazar kana da iya binciken da zaka gane cewa eh wannan annabi ya faɗa shi yasa zamu ga hatta hadisan da suka zo mutawatirai lafzan wasu sun ƙaryata su kuma sun zauna lafiya an ci gaba da mu'amala da su ana saye da sayarwa tare da su ba a dauke su ba hukata ba hadisan da suke nuna saukar annabi Isa alaihi salam hadisai ne mutawatirai hadisan da suke nuna shafa'a kan khuffi in shi a duk sun ƙaryata su rafida amma suna nan ana musu mu'amalar masu hankali ba musu mu'amala ma hukata ba amma da yau mutun cewa shi bai yadda akwai Najeriya ba yana cikin Najeriya kuma yace bai yadda akwai wata ƙasa Najeriya ba kaga sai dai akai shi turu a daure ba za a ƙara mu'amala da shi ba saboda ya inkarin wani abu wanda yake ma'lumun bid-darura to saboda haka yake cewa malaman hadisi qat'an sun san cewa annabi ya faɗi wannan sai yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu annabi ya faɗa inda taratan litawaturihi indahum wannan lokaci saboda ya zo ta hanyoyi daban-daban yana nufin at-tawatur al-lafzi wa taratan litalaqi al-ummati lahu bil qabul wannan lokaci kuma saboda al-umma ta karba abun ba wata kungiya in banda yan tatsi ne ba wanda ya karyata hadisin innamal a'malu bin niyyat kowace irin dariqa ma yake bi wasu ma da shi suke bude karatun su kaga an yarda kowa yarda da shi wannan shine talaqqul umma bil qabul to wannan kadai zai sa ka tabbatar da cewa wannan hadisin annabi ya faɗe shi kuma ba za ta hadu akan bata ba wa khabarul wahid al mutalaqqa bil qabul yujibu al ilma inda jumhur al ulama min ashab abi hanifa wa malik wa shafi'i wa ahmad wa huwa qawl akthar ashab al ash'ari kal isfirayni wa ibn furak ba ma hatta a cikin al mutakallimun akwai wadanda suke ganin cewa dukkan hadisai ko da ahad ne amma al'umma ta karbe su tufidu al-ilm ba zan ba tufidu al-ilm abinda ake cewa al-ilm din saboda haka shi kansa azan dazu na fara muku magana zan cewa da yawa daga cikin masu magana akan zan sun dauka ta ba ba ake nufi shi azan amara ce alama ce da take kasancewa tare da labari alaman nan takan yi karfi wani lokaci ma hatta kai matakin al-yaqin din shi yasa azan kalimar zan al-qur'ani da yawa tazo da ma'anar yaqini ba ta baba ba na'am akwai inda tazo da ma'anar ta baba abinda yake muqabilul haqq in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus in yattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a anan ana nufin shakka amma takan zo da ma'anar yaqini tabbas kuma kalmar zannu din ce kamar inda Allah subhanahu wataala ya yabi masu kaskantar da kai masu khushu'i illa laki cha wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratan illa al khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahu ilayhi raji'un alladhina yadhunnuna anan ana nufin zato irin wanda muke faɗa da Hausa kaga Bahaushe zato shi a gurin sa ba tabbas yadda suke fassara azzan din da su wadancin suke magana da shi kai Bahaushe da kaji sai ka ce ba tabbas dan haka kake daukan zato din to duk wanda zai fassara alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim kaga kenan bai kamata a yabe wanda yake ta baba akwai haduwa da Allah ba ko babu ana nufin tabbas kamar inda Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin mutanen Talut lokacin falamma fasala Talut bil junud فلما برزوا لطالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين التي قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئه ودان ده سكي ده تبس cewa za su hada ga Allah ba wanda suke da tababa ba tababa wanda duk yake da tababa zai hadu da Allah kuma zai hadu da Allah ba ai ba mutumin kware bane kafiri ne saboda haka nan yabo ake saboda haka azzannu ya zo alqur'ani a gurare da dama wanda yake da ma'anar tabbas wara almujrimu mujrimuna an-nara fa dhannu annahum مواقعها فظنوا اي ايقنوا انهم مواقعها سن تبتر ذا سفا ذا ciki ba ana nufin suna zato ba ba zato suke yi ba wanda duk ya ga wuta baro baro kuma ya je wa Allah da laifi tun me zai ce yana ta ba zai shiga ko ba zai shiga ba shi yasa Allah a wani guri yace walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun saboda haka suna da yaqini saboda haka kalmar adh-dhannu tana zuwa da ma'anar al-yaqin a cikin al-Qur'ani a gurare da dama a suratu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn wa anna dhananna allan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba dhananna anan ba suna nufin muna zato ba muna da tabbas cewa ba za mu iya gujewa Allah ba za mu gagare Allah ba saboda haka kalmomin adh-dhann inda suka zo al-Qur'ani da ma'anar tabbas suna nan saboda haka shi adh-dhann kamar yadda Raghib al-Asbahani yake fada adh-dhann amara ce ma yahsulu an amaratin qad taqwa hatta tufidu al-ilm qad taqwa ila al-ilm takan yi karfi idza qawiyat al-amara tufidu al-ilm saboda haka sai kaga in ka duba a cikin littattafan abinda littattafan ma'ajim na arabiya kamar tahdhib as-sihah kamar lisan al-arab zaka in suka zo kalmar adh-dhannu sai su ce yaqinun wa shakk duka biyun suke hadawa saboda haka kalmar adh-dhann yayin da ka fassara wa mutane da ita zato to abinda kawai za su kawo shine taba ba shakk kalmar shakk za su bata kaga akwai ko dai da rashin fahimtar da shi mai fadar yake yi ya ba wa mutane kalmar dhannu su dauka abinda ake taba ba kamar shakka ko kuma a'a shi ma bai fahimta ba ko kuma da ganga ɗan ƙur'aniyuna ɗan tatsine ɗan kalakato sun rike wannan gabar wajen yakar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku da kuka ce ma zato ne idan ka koma littattafan da aka yi musu raddi kamar waɗancan na asalin ba waɗannan ƴan kwaikwayon ba waɗancan na asalin irin su Abdullah Jakralawi idan ka koma littafin abin nan Khadim Hussein Bakhsh yana littafi al-Qur'aniyuna wa shubahatuhum al-Qur'aniyuna wa shubahatuhum fi sunnah nabawiyya a ciki ya kawo shubuhohinsu daga ciki akwai wannan maganar cewa ai hadisan ma an ce duk zannu ne duk zato ne akhbarul ahad in ba mutawatire ba an ce zato ne saboda su ma a harshen su na Urdu kalmar zato tana nuna shakka kamar harshen mu na Hausa in ka ce zato kana nuna shakka abinda ba tabbas shine suke musu raddi cewa kai kalmar zato ba haka take nufi in ka duba littafin Hujjatul Hadith An-Nabawi na Muhammad Ismail As-Salafi zaka inda yake musu raddi yana musu raddi su waɗancan ƴan tsinan Afghanistan ƴan tsinan Pakistan yana musu raddi cewa wannan zato adh-dhannu da kuke gani da Larabci ba shine wanda kuke yi fada ba da harshen ku na Urdu ba shi bane to haka mu ma ya kamata su fahimta hatta su waɗanda suka kawo wannan kashe-kashen kalmar adh-dhannu ba tana nufin ta baba ba ko tana nufin ba ka da tabbas ko yayi ko haka ne ko ba haka bane a'a tana nufin akwai wani ihtimali ko da kankani ne amma karin jayar da tabbacin abu shine abin da take nufi wanda mu asali ma ba mu yarda da wannan kashe-kashen ba musamman ma ga sunnar da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani kokonto a cikin isnadinta babu wani sabani a cikin isnadinta saboda haka tufidu al-ilma wa tufidu al-yaqin kuma zaka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fade ta idan muka duba siyanatu sahih muslim na ibn salah yana cewa jami'u ma hakama muslimun bi sihhatihi min hadha alkitabi fa huwa maqtu'un bi sihhatihi wal ilmu an-nadhari hasilun bi sihhatihi fi nafsi al-amri wana magana ibn salah ne yake cewa duk hadisan da muslim ya inganta su a cikin littafin sa sahih muslim yace fa huwa maqtu'un bi sihhatihi tabbas ya inganta wal ilmu an-nadhari shine al-yaqin din yaqinin da za a samu ta hanyar nazari hasilun zai samu bi sihhatihi da cewa ingantacce ne fi nafsi al-amri an ce fi nafsi al-amri ma'ana haka annabi ya faɗa وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه هكذا أبند بخاري يكاو أشكل التافل صدقا شما تبس هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يفدى يتي وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع دان الأمة قبال إيسن كرب أبن هنو بيبيو إن بند واندا سابانن سا درشن سابانن سا da a banza ba a dauke shi a bakin komai ba to shine anan ya kawo maganar Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwayni da yayi magana cewa duk wanda yayi rantsuwa cewa abinda yake cikin sahih al-Bukhari da Muslim tabbas annabi ya fada yace ba zai yi kafara ba maganar da zamu rufe da ita ita ce maganar Ibn Taymiyyah da yayi a cikin Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah inda yake nuna cewa ita shi wannan al'amari al'amari ne ba na kowa ya kutsa kai a ciki ba in ya ga dama ya ce wannan hadisi ya inganta a karba in ya ga dama ya kore a'a abu ne na masana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa babul ma'rifati bi akhbari nabiyyi sallallahu alaihi wasallama babin sanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wa aqwalihi maganganun sa wa af'alihi da ayyukansa وما ذكره من توحيد دابن دا النبي أنبتنا توحيدي وأمر ونهي دابن دا النبي فلان أمرني دهني ووعد ووعيد دابن دا النبي فلان الكور الجنة كوسا كمكو كوكو من الكونوتا وفضائل الأعمال دفلل أيك أو لأقوام كوفلل الرسمتاني أو أمكنة كوفلل الرسولاني أو أزمنة كوفلل الرسلوكتا ومثالب لمثل ذلك كوسوكا غير هكاً أعلم الناس به أعلم العلم أهل العلم بحديثه صلى الله عليه وسلم وند سك في قوة سن ونن سن وند سك في قوة سن حديث من زال الله صلى الله عليه وسلم الذين اجتهدوا في معرفة ذلك وند سك إيابا كبو قلن سوزن سسامو أن علم وطلبه سك نميش من وجوهه تفسكو كنسا وعلموا أحوال نقلة ذلك سك سن حالا يمر ويتا حديثا وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم سك سن حالا يمنزو صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة تفسكو كيدا بندبن وجمعوا بين رواية هذا وهذا سك هذا سكان الرواية ونن دونن فعلموا صدق الصادق وغلط الغالط وكذب الكاذب دعاك سكي إيا تنتن جسكيا مي جسكيا لكسكولي لكريا مي كريا shi yasa duka wani abu na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake da tababa akai za ka ga malamai su yi magana akan sa za ka ga idan na ƙarya ne za su yi bayanin ƙaryarsa in kuma a'a mai rauni za su yi bayanin rauninsa in kuma a'a ana sabani ne za ka ga bayanin sabanin akan sa amma duk hadisin da ya tabbata malamai suka yanke hukunci akan ingantacce ne babu wata masuka a cikin sa to ba dalilin da zai saka sa mutane ta baba ba dalilin da zai saka sa mutane shakka ba dalilin da zai saka kawo wata kaida wadda ba a santa ba kuma akwai abubuwa da dama da suka rushe ta da yawa daga cikin malamai ba su yadda da wannan kashe-kashen ba ma saboda kaso ne da aka yi amfani da shi wajen yakar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a da can khawarij sun yi amfani da shi mu'tazila sun yi amfani da shi waye duk sun yi amfani da shi a yanzu babu waɗanda suke amfani da wannan abin da yake maimaitawa irin masu yakar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sune alquraniyuna irin su ahmad subhi mansur irin su muhammad shuhurur irin su abidul jabiri suna nan waɗanda in kaga yadda suke yi wa sunnar annabi wato kaca kaca ba ta yadda za a yadda waɗannan mutane sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to kuma yana daga cikin abin da suke faɗa shine wannan cewa aida hadithul ahad la tufidu illa dhanna sai su kafe da maganar zato sai su ce ai ta baba take nufi ba maka da tabbas saboda haka a watsar da ita a riƙe alqur'ani shi kadai dazin nan nake ganin wani ana hira da shi cikin irinsu yana maganar cewa ai bai ga dalilin da zai sa a ce hajji wai sai a cikin watan abin nan zulhijja za a yi hajji ba ai cewa alhajju ashhurin ma'lumat watanni Allah ya faɗa saboda haka za a yi wasu za su iya zuwa su yi hajjin su a cikin zulqaida wasu za su iya zuwa su yi a cikin zulhijja wasu ma a cikin muharram
saboda me saboda idan suka rusa babin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to sai yadda suka fassara maka alqur'ani sai irin wato faskaran da suka yi haka zaka dauka amma idan akwai sunna to za ta taka kowa birki aka ce to annabi ai shi a cikin zulhijja ya abin nan yace to ai haka shi kama tai a watan zai amma alqur'ani yace ashhur wani ma yana iya yin rigima yace ai watannin ma ai Allah bai fadi watannin ba a hadisi ne aka fadi watannin daga aikin annabi aka samu watannin shi dan qur'ani yana bai kamata a ce ya je hajji ma a watannin da musulmi suke zuwa saboda alqur'ani bai ce bin nan watannin hajji sune bin nan shawwal zulqa'da zulhijja ba bai kamata ya yi wannan fassarar ba saboda wannan daga aikin annabi aka samu Al-Qur'ani cewa kai al-Hajj ashhurun ma'lumat ashhurun ma'lumat watanni ne sanannu amma bai ce ga su ba saboda haka yau mun cinye lokacin namu ban zata cewa abin zai kai haka ba amma muhimmancin zancen dole ne a yi shi saboda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce kariya idan aka ce babu ita to kowa zai zo cika ransa ba babbaka wajen fassara alqur'ani irin yadda ya ga dama to amma idan sunnar annabi tana tsaye to ba za ta kyare kowa ba sai an dawo da kowa hankalinsa abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh